ga duk wanda ke ainihin yanan gizo wato social media, akwai wani wanda yanzu ya ce babu wanda zai mazaji sai ta yi takumar a nan garin Mina. Malaman Mina kuma sun tashi tsaye an dakatar da shi wa muna godiya a takbirin domin sai na umar mutum ne mai kima mai daraja. Haka kuma sun yi magana a kan wato shaddafa da kuma mala albani, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masu rahama.
Let us the first song by the Pubis. While the song was on, we have Zubairu Gobza.
Guda goma sha biyu da suka haddace Al-Qur'an maza da mata. Muna da ɗalibai 47 waɗanda suka yi karanta Al-Qur'an tun daga suratul Fatiha har zuwa suratul Nas. Sannan kuma akwai wasu ɗalibai da suke kai da kuma malamai masu karantar da su da iyaye da mata. Duk mun taro a nan, malam zai mana nasiha wanda zai zamanto wato tunatarwa gare mu gaba ki da.
Alhamdulillah. Sarkin Fulani Sancar ga Al-Hajji Ardu Abdullahi Babatu Rukiya wa Tafiya Sheikh Bashir Zaria. We want to focus on the purpose of
what we are welcome, sir. Inshallah, Jawabi, Nazom Shine Mali Zeyi, Masa Mwisu wa Naoga Oga Jibril, kuma shine gidi wa zona jari station, haka kuma idan ba ku kwanta ba shine kan shine kuma ainihin wato gidi na commissionary da suka yi anan sai na daga cikin iyayen yara na wata Islamiya, kuma mai bada ainihin shawara ga Islamiya ko da yaushe shine Al-Hajji Jibril. Muna yi masa marhaba da zuwa insha Allah akramakallahu wa sallam.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يمن ينبعتي بجنين سلكم قسع a ciki akwai ɗarakai da malamai da manyan ma'aikatan gwamnati da kuma ɗalibai. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a wannan gagarumin taho na taya ƴan uwanmu da suka haddace alƙur'ani mai girma ga baki ɗaya munna da kuma waɗanda suka karanta alƙur'ani kamar yadda aka ambata tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nas. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan karatu da suka yi ya zama musu alhali. Allah subhanahu wata'ala ya sa sun yi na tsoron Allah. Allah ya sa alƙur'ani ya cece mu da su gaba ɗaya. Allah subhanahu wata'ala ya sa alƙur'ani ya zama hujja a gare mu da su gaba ɗaya, ba hujja a kanmu ba. Ɗan uwa masu albarka, alƙur'ani da girma shi ne littafin shari'a da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam domin ya zo ya fitar da al'umma daga duhun jahilci zuwa haske na ilimi, daga duhun kafirci zuwa haske na imani, daga duhun fasikanci zuwa ga haske na da'a. Al-Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna hadha al-Qur'ana yahdi lil lati hiya aqwa, lallai wannan al-Qur'ani yahdi, yana shiryarwa lil lati hiya aqwa, zuwa ga abin da shine yafi zama daidai. Idan aka bi al-Qur'ani to babu karkashewa. Allah madaukakin sarki a wani wajen yana cewa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka domin ka fitar da mutane daga duffai na jahilci, da duffai na kafirci, da duffai na fasikanci, da duffai na baka, zuwa ga hasken ilimi, da hasken imani, da hasken addini, da hasken da'a, da hasken jaruwa. A lokacin da al'umma ta yi ruku da alƙur'ani da girma, to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin zai ɗora ta a kan hanya madaidaiciya, ba za ta samu dimuwa ba. Abin da ke shaida ga wannan tarihi, mutum ya koma ya ga yadda al'ummar larabawa suke kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam, kafin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da alƙur'ani. Mutane ne waɗanda suka kasance masu zaluntar junansu, wanda ya fi ƙarfi ko shi ne ke da mulki. Suna da ƙa'ida a lokacin suna cewa al-mulku liman qahara, wato mulki na ga wanda ya samu rinjaye, babba ya zama ya janna ƙarami. Rayuwa ce suke yi ta maguzanci, babu tsari na aure ingantacce, sai ɗaya ɗaya ku daga cikin gidaje ake samun wannan. A wannan lokacin shan giya ado ne. Idan mutum ya yi babban baƙo, to abinda zai fara gabatar masa shi ne giya. Mutane ne waɗanda suka kasance rayuwarsu ba ta da tsari, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ga shi cikin shekaru 23. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da waɗannan bayi nasa sun dawo kamar mala'iku ne suke tafiya a ban ƙasa, sakamakon shirya ta alƙur'ani mai yawa. Alƙur'ani littafi ne mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Littafin alƙur'ani littafi ne mai albarka. Abinda ake ce ma albarka shine alkhairin abu ya tabbata kuma ya yi ƙaruwa, shine ake ce mishi albarka. To alƙur'ani littafi ne mai albarka, duk wanda ya ruku da shi Allah subhanahu wata'ala zai sanya masa albarka, ba shi ba taɓewa. Rayuwarsa ta duniya za ta yi kyau, za ta yi daɗi, sannan kuma ya tafi ya samu rayuwa ta har abada, ita ce rayuwar lahira, domin yana ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga aljanna da farko-farko. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi falalar mahajjicin alƙur'ani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ranar gobe alƙiyama yuqalu liqari'il qur'an, za a ce ma makarancin alƙur'ani ikra wa rattil warqa kama kunta turattiluhu fid dunya, za a ce masa kai ta karatu kana hawa benayen aljanna, kai ta hawa gwaggudan iyakar inda hadda alqur'anin ka ta tsaya, to gwaggudan inda denan ka zai tsaya kenan. Ashe wanda ya haddace izifi biyu yafi wanda ya haddace izifi daya, wanda ya haddace izifi uku yafi wanda ya haddace izifi biyu, haka wanda ya haddace izifi 20 yafi mai 10, mai 30 yafi mai 20, mai 40 yafi mai 30, mai 50 yafi mai 40, wanda kuma ya cika ga baki ya haddace izifi 60, to ya fi su. Shine al-Imam Shatibi rahmatullahi alayhi yake siffanta makarantar Al-Qur'ani mai girma, yake cewa wa haythul fata yartaqu fi dhulumatihi min al-qabr yalqahu sanan mutahallila hunalika yahmihi maqilan wa rawdatan wa min ahlihi fi dhuwati al-'izz yudtala yunashidu fi irdahihi li habibihi wa adjir bihi su'lan ilayka muwassala hani'an mari'an walidaka 'alayhima malabis anwarin min al-taj wal-hula فما ظنكم بالندم عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملأ أولو البر والإحسان والصبر والتقى خلاهم بها جاء القرآن مفصلا. يلا صفا تمكرا شن القرآن يكي شوات الحبر لوك شن دعك سن يمتم ليحدث عن القرآن أشن حبر تبيع كبري خوبة تنبي متنبع ياسن كبري زي زمينا لدوه yaya kake ganin duhu idan ka shiga daki baka bude window ba kuma babu fitila, to kabari babu kafa kwara ɗaya da ake bari domin ka sha iska, babu kafa kwara ɗaya wacce za a iya sa allura ta shiga ciki ko aka danta sai an toshe ta, kaga babu haske kenan a cikin kabari. To amma idan mutum ya yi ruku da Al-Qur'ani ya haddace shi yana shiga kabarin sa yalqahu sanan mutahallila, nan ne Al-Qur'ani zai zo masa ya haskaka masa kabarin sa, Al-Qur'ani ya zo masa cikin illi da kulliya ya ce ka girmama ni a duniya, ka kasance aboki na, ka rike ni a matsayin aboki, kana karanta ni, kana aiki da ni, to ni ma shine yanzu Allah subhanahu wataala wanda shine yayi magana da ni ya sanya ni yanzu in zama abokin zaman ka a cikin wannan gida naka na kabar. Hunalika yahnihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi dhuwati al-'izz yudtala, a wannan lokacin ne Al-Qur'ani zai zama yana ma makarancin Al-Qur'ani marabalale sannan ya sa shi cewa yayi baccin rana ya huta, sannan kuma zai shimfida masa dausayi. Rayuwa ce daɗi a cikin kabari, sakamakon abin da ya kasance yana yi na ruku da Al-Qur'ani a duniya. Shine sai ya ci gaba da cewa a lokacin da za a tashi a filin tashin alkiyama, to iyayen mahaddacin Al-Qur'ani da babarsa da baban shi za a sanya musu tajin ina taji wal hula, za a sanya musu kandi irin wanda ake sa ma babban sarki, sannan za a sanya musu kayan asin wato za a musu kulliya. Hadisin yana da rauni kamar da malaman hadisi suka yi bayanin sa, amma babu laifi a yi bayani da shi. Aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai iyayen wannan mahaddacin su tambaya su ce ya Allah wani me muka yi da ka bamu wannan matsayin, ya Allah sai muka yi da ka bamu wannan matsayin, gashi ka sa mana kaya na alharimi mun ci kwalliya a filin tashin alkiyama, filin da ya kasance na tashin hankali, ya Allah wace irin ɗaukaka ce wannan ka mana, meye dalilin yi mana wannan ɗaukaka ya Allah? Sai Allah subhanahu wata'ala ya ba waɗannan iyayen amsa, sai ya ce sakamakon ɗanku ya haddace Al-Qur'ani, ku kuka taimaka masa, kuka tallafa masa a rayuwa ko da ba kuka karantar da shi ba, amma kun ɗauki nauyinsa wajen yin wannan karatun, to shine na saka muku. To shine sai al-Imam Shatibi sai ya dawo sai ya ce to fa ma zannukum bin nadmi inda jazaihi, idan amma iyayensa haka to shi wanda ya hada shi kuma me kake tsammanin sakamakon sa me sakamakon shi sai ya ce ulaika ahlullahi wa safwatul malak ai mahaddatan alqur'ani da girma sune mutanen da suka kasance mutanen Allah kuma sune zamaku a cikin karshen Allah subhanahu wa ta'ala qulul birri wal ihsani was sabri wat taqa sun kasance sune ma'abuta juriya da kyautatawa da tsoron Allah da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala so da ɗan uwa alqur'ani mai girma ba wanda ya taba ruko da shi ya tabi babu yadda zaka kai ruko da littafin Allah Allah ya wadatanka so da ka mahaddacin alqur'ani wani mutum ne babba wani mutum ne mai daraja kai hatta gawan mahaddacin alqur'ani ta fita wanda bai haddace alqur'ani ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka yi yakin Uhud aka kashe masa sahabbai guda 70 Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rika hada sahabbansa mutum biyu mutum uku mutum hudu a kabari daya idan aka haka ma keken kabari aka zo da gawawaki za a sa su sai manzala sun bai tambaya sai ya ce ayyuhum kana akthar akhdhan lil qur'an wane ne a cikin su yafi ruku da alqur'ani fa idza ushira lahu qaddamahu fil lahad idan aka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi to shi manzon Allah sama zai sa a uwar daka mun san cewa kabari yana da falo yana da uwar daka to wannan uwar daka anan za a sa mahaddacin alqur'ani wanda kuma da haddace alqur'ani ba sai a tsaya fala kaga hatta gawan mahaddacin alqur'ani tafi ta wanda bai haddace alqur'ani ba ɗan uwa masu daraja ana yin hadda alqur'ani da karatunsa saboda manufofi ba haka nan kawai mutum zai haddace alqur'ani ba abu na farko shine mutum yana hadda alqur'ani saboda alqur'ani magana Allah ne maganar Allah kuma fifikon ta akan sauran maganganu kamar fifikon Allah ne akan halittunsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fadi a cikin hadisi ingantacce yake cewa wa fadlullahi wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqi fifikon dake cikin maganar Allah akan sauran maganganu da ba na Allah ba to kamar fifikon Allah ne akan halittunsa so da kai ya kai mai son ka haddace alqur'ani ya kai dan uwa ne karatun alqur'ani kai hadda alqur'ani a matsayin kana hadda ne a matsayin ka haddace maganganun Allah a matsayin maganar da ta fi kowace magana daraja abu na farko ke na biyu ana yin hadda alqur'ani saboda ne saboda a samu daraja da ake samu a lahira idan an yi hadda alqur'ani kai hadda alqur'ani dan kai musabaka kar kai hadda alqur'ani dan a baka wani abu na sakamako a duniya wanda yake mai karewa Allah subhanahu wa ta'ala yana fada mana darajar mahaddata alqur'ani yana cewa thumma awrasna alkitaba alladhina safayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka jaddada littafinmu ga bayinmu wanda muka zabe su amma sun kasu gida nawa sun kasu gida uku daga cikin su akwai zalimun li nafsihi akwai mutumin da ya haddace alqur'ani ya yi karatun alqur'anin amma kuma baya aiwatar da alqur'anin nan yadda aka buƙace shi ya aiwatar da shi shine zalimu li nafsihi ga karatun amma kuma ayyuka kashi akwai matsala irin su ne a zariya muke ce musu ga sani ga shagala ga sani ga shagala an yi haddar amma kuma ba za ka ga alamar ta a aikata ba to ba a san mahaddacin alqur'ani ya zama haka na biyu wa minhum muqtasid akwai kuma wanda ya kasance shi tsaka-tsaki ne daga cikin tafsiran da malamai suka yi ma'al muqtasid suka ce yuqimul fara'ida amma wa yudayyi'un nawafil mahaddacin alqur'ani ya kasance ga haddan ya tsara farillai amma kuma baya nafilai dan sallolin farilla yana yin su amma baya qiyamul layl. An tambayi babban malami al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi aka ce rajulun hafiza al-qur'ana lakin la yaqumu bihi laylan, ce ga wani ya haddace alqur'ani amma kuma ne baya qiyamul layl da shi, in dare kawai sai kwanta ya tabbacin shi baya sallar dare. Sai al-Imam al-Hasan al-Basri sai ya ce zaka alladhi bala ash-shaytanu ala ra'si, yace wannan shine wanda shaytan ya bawali a kansa, haddace alqur'ani amma ba ka sallar dare. To kaga wannan shine muktasi. Na uku su shine wa minhum sabiqun bil khayrati bi idnillah zalika huwa al-fadl al-kabir. Na uku su shine wanda ya kasance mai rigegeniya a cikin alkhairai, sai Allah ya ce wannan shine shine ita ce falala wacce take babba. Ka zama ga hadda alqur'ani kai kuma ka tsaya tsayin duka wajen tsara dokokinsa. Shi yasa wani mai hikima yake cewa ya hafiza alqur'ani lasta bihafizi hatta takuna lima hafizta mutabbiqa, yace ya hafiza alqur'ani ko ya hafiza alkitabi ya wanda ya haddace alqur'ani lasta bihafizi ba za a kira ka da mahaddaci ba hatta takuna lima hafizta mutabbiqa, haske ka kasance mai aiwatar da abinda ka koya na haddaci. Shine sai yake cewa ma da yufiduka an tusamma hafizan wa kitabu rabbika fil fuadi tamazzaqa, yace ma da yufiduka an tusamma hafizan, me fa'ida a kace ma alghamma a haddace alqur'ani amma wa kitabu rabbika fil fuadi tamazzaqa, amma kuma littafin Allah ya kakkece a cikin zuciyarka ba za a ji tasirin alqur'ani a tare da kai ba. Ashe ana yin hadda alqur'ani domin me? Domin gyaran hali. Shi yasa sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yambaghi an yura hafiz alqur'ani qa'iman bi layli mutawadi'an bi naharihi, ya kamata da daddare a ga mahaddacin alqur'ani ya tashi rayuwarsa ta bambanta da wanda bai haddace alqur'ani, ya tashi yana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da daddare, sannan da rana an ganshi ya zama mai tawadu, ba a buƙatar mahaddacin alqur'ani ya zama mai girman kai, ya zama wanda baya girmama mutane, ya zama wanda baya ganin kimar mutane. Ana buƙatar haddar da mutum ya yi to a ganta a aikace. Lokacin da mutum ya haddace alqur'ani to tsammani ake yi ya zama bawan Allah. Ibn Mas'ud dai radiyallahu anhu yake cewa kunna nata'allamu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khamsa ayati, yace ayoyi biyar muke koya a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aya biyar sahabban Annabi da sama da ayoyi biyar suka rika hadda, sannan haddar da suke yi suna koyan hadda su haddace, sannan kuma suna koyan sanin ma'anonin alqur'ani, sannan kuma suna kokarin aiki da abinda suka koya a cikin alqur'ani. Ibn Mas'ud sai ya ce fa ta'allamna al-ilma wal amala ma'a, sai muka koyi ilimi da aiki tare. Sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san bambanci tsakanin wannan a ce alghamma bane da wancan kuma a ce a'a shi kuma masalin fiqh ne, a'a su sun hada komai duka. Shi yasa a lokacin su idan aka ce wane masalin alqur'ani ne to jahashi cike take da sanin abin da duk yake da alaka da alqur'ani mai girma. In ka zo ka gwada haddasu za ka ji su janjan, idan ka zo ɓangaren abin da ya shafi sanin ma'anonin alqur'ani da fitar da hukunce-hukuncen da suke cikin alqur'ani za ka ji su janjan. Idan ka zo ɓangaren aiki za ka zo ka tarar da su shi ma janjan, abinda duk alqur'ani mai girma yake aiwatarwa, abinda duk alqur'ani ya umarni da shi, to shi suke aiwatarwa a rayuwarsu. Duk kuwa masu albarka, abu na gaba da nake son yi magana a kai shine jawo hankali a game da mahadda alqur'ani da kuma irin halin da muka tsinci kanmu a cikin sa a yau. A yau muna cikin wani yanayi da burin iyaye shine ɗayansu su yi hadda alqur'ani, an ce musu duk wanda ya hadda alqur'ani to kwakwalwar shi za ta bude, to kada ka sa ɗanka ya hadda alqur'ani don wannan manufa. Wannan ba manufa hadda alqur'ani ba ce, ba a hadda alqur'ani don ɗanka kwakwalwar shi ta bude sai ka kai shi ya dedis ko ka kai shi ya injiniyari, ba shi ba ne manufa. Alqur'ani haddarsa manufarta ta wuce wannan. Waɗancan wasu daga cikin manufofi da muka faɗa to su ne ya kamata a kalla a lokacin da ake son a sa ma yaro ya haddasa alqur'ani. Abu na farko wannan ya shafi kowa, duk mutumin da yake son ƴaƴansa su haddace alqur'ani kuma hadda ce kyau, malamai suka ce abu na farko shine shi ma ya zama mahaddaci. Idan bai zama mahaddaci ba, matarsa bata zama mahaddaciya ba, to su zama su riƙe alqur'ani sosai, ya zama alqur'ani ya zama shine abokin firarsu. Yanzu kowannen mu ya tsaya ya makansa hisabi, da muka zo wannan taron tsakani da Allah ga asuba zuwa yanzu ka karanta alqur'ani aya nawa, to abu na farko ce. Sannan abu na biyu, su iyayen da shi wanda zai yi karatun su kyautata niyyarsu, su kyautata niyyarsu, ya zama suna son ɗansu yayi wannan haddan ne don Allah, kuma su sa masa wannan manufar a cikin zuciya. Domin niyya ita ce asalin komai, idan niyya ta inganta to aiki zai zama ya inganta. Idan aka samu tazzabo a niyya tun daga farko to tun daga nan aiki ba shi, amma ko da aiki ya samu tazzabo ya samu matsala a lokacin da ake yin sa, to kyakkyawan niyya ita ce za ta zama Allah subhanahu wataala ya kalla sai ya tumfa ya aiki da shi. Shi yasa suke cewa niyyatul mu'mini khayrun min amali, niyyar mu'mini ta fi aikin sa. Bayan an kyautata niyya domin hadda alqur'ani, to sai kuma taimaka ma yaron da abin da zai taimake shi a game da haddarsa. Malaman mu magabata iyayensu su suke kama hannunsu su je su kai su gaban malamai, wannan ya shafi hadda ƴaƴan sarakai. Sarki Harunur Rashid, babban sarki daga cikin sarakuna da aka yi na duniya cikin sarakunan musulunci, yana da ƴaƴansa guda biyu da Al-Amiru da Al-Ma'mun, haka ya kama hannunsu ya kai su wajen babban malami Al-Imam Abdul Malik ibn Quraib Al-Asmuri, ya ce allimhuma wa adibhuma, ya ce ana gafata malam aka kalli girmana a matsayina na sarki, ƴaƴan nan a waka ba su ilimi don Allah sannan kuma ka musu tarbiyya, ka koya musu alqur'ani mai girma, ka koya musu ilmomin da suke da alaka da alqur'ani mai girma, sannan kuma ka koya musu tarbiyya har ya zama kawai tabajin alqur'anin kawai suka biya, za su rera shi riri amma kuma halayensu ba irin na alqur'ani ba. Sannan manya-manyan malamanmu da muke jin tarihinsu, iyayensu su suka rika ɗaukarsu suna kai su. Al-Imam Malik rahmatullahi alayhi, mamarsa ta kama hannunsa ta kai shi wajen babban malaminsa Rabi'atul Ra'ayi, ta ce mata allimhu wa adibhu, shi ala gafata malam ka karantar da wannan nawa kuma ka masa tarbiyya. To abu na uku kenan, iyaye su zama sun kula da karatun yaransu. Abin takaici ne ka ɗauki ɗanka ka kai shi makarantar boko wacce za ka riƙe tantara kuɗi dubanni kafin matam ya shiga ka talle ka riga ka biya a banki, amma makarantar islamiya ko makarantar hadda a ce sai an koro ɗanka. Wani malami daga cikin malaman islamiya yana ban labarin yake cewa sun da muka wani uwa yake ce masa ba ku zo kun biya kuɗin makaranta ba, sai ce ai ba mu ga an koro yaran ba ne shi ya sa algafarta malam. Wai sai an koro ƴaƴan daga gidan daga makaranta sannan za su fahimci cewa lokacin biyan kuɗin makaranta ya yi. Wannan gurguwa fahimta ce abu ne mai haɗari a game da mu'amala da addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kamata addinin Allah da duk abin da ke da alaƙa da shi musamman littafin Allah to ya zama shi ne abin da za a gabatar da shi kan komai, sai ya ci ya rage sannan za a ba sauran, ba ce an ci an rage sannan a ba shi ba. Wannan ita ce fa'ida. Sannan bayan haka daga cikin abin da ke taimaka ma mahaddacin Alƙur'ani shi ne ya kasance kullum yana da alwirdul yawmi. Duk mutumin da yake son ya hadda kuma haddar shi ta dawwama ta zama mai ƙarfi, to wajibi ne ya sa ma kansa ƙa'ida. Yadda ya san yana da ƙa'idar cin abinci ko fiye da haka, ko ƙa'idar da likita ya sa mishi ta shan magani, to haka ya kamata ko fiye da haka ya zama ya sa ma Alƙur'ani. Ya zama idan ya san bai yi wuridinsa na yau ba, to in gobe ta yi ya biya bashi. In ya sa ma kansa kullum zai riƙa muraji'ar izifi biyar ne, sai ya samu tasgaro bai yi ba, ya samu damuwa bai yi ba, to ya ɗauka cewa gobe izifi goma zai yi. Sakamakon wannan tasgaron da ya samu na yau bai yi ba, to gobe ya tumfaye ya rama. Wannan yana taimaka ma mutum wajen hajja. Sannan abu na biyar na shida da ke taimakawa wajen hadda shi ne sanin ma'anoni. Mahaddacin Alƙur'ani ko mai hadda Alƙur'ani yana da kyau ya yi ƙoƙarin sanin harshen Larabci da kuma sanin ma'anonin abin da yake karantawa na Alƙur'ani. Tabbas yana taimaka ma mutum. Ana ba da labari mai ban dariya, wani maƙauye Balarabe ya zo wucewa sai ya ji wani mutum yana karanta Alƙur'ani. Sai yake cewa wasyariku wasyariqatu faqta'u aydihuma jaza'an bima kataba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim. Haka ya karanta. Sai Balaraban da yace a'a shi ke haddace Alqur'ani ba Balaraban kauyen, sai yace wannan ayat daga ji ba haka take ba. Tace saraka, yace saraka faqat ayyadahu wa ghafara lahu wa rahimahu la yumkin. Yace waɗannan abubuwan guda hudu su faru ba zai yiwu ba. Ya sata an yanke mishi hannu sannan a ce an gafarta mishi an ji kanshi. Yace ba ƙarshen ayan nan ba kenan. Sai wani alaramma ya zo wucewa, sai yace musulmi me kuke yi? Sai yace ya karanta wata aya ce Alƙur'ani yana cewa wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydihuma jaza'an bima kataba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim. Nace ba haka bane. Yace kwarai ba haka bane. Sai yace ai karshen ayar wallahu azizun hakim. Yace yawa ni dai na sani lamma sarqa faqata ayadahu to ai azza wa hakama. Yace tun da kaji an ce ya sata kuma an yanke mishi hannu, to ba wanda zai masa wannan hukunci in ba mabuwaye mai hukunci ba. Kaga ashe sanin ma'anonin Alƙur'ani yana taimaka ma mutum wajen tabbatar hajjarsa. Sannan daga cikin abin da ke taimaka ma mahaddacin Alƙur'ani akwai aiwatar da abin da Alƙur'ani ke umarni da shi. Tabbas akwai alaƙa tsakanin hadda Alƙur'ani da kuma tsara dokokin Allah. Malamanmu sun kasance suna cewa mutumin da ke saban Allah to ba a tsammanin hadda Alƙur'ani ta tabbata a zuciyar shi. Ko da ya haddace to haddarsa ba za ta zama hadda mai albarka ba. Akwai alaƙa mai tsanani tsakanin hadda Alƙur'ani da kuma tsara dokokin Allah. A lokacin da mahaddaci Alƙur'ani ya kasance ne tsara dokokin Allah, to a daidai wannan lokacin hadda shi za ta fi zama. Domin Alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ne don a yi aiki da shi, ba a yi ta karantawa ba. Nasiha ta gaba ita ce ga iyaye. Keɓe iyaye, mun fara faɗa muku cewa akwai nauyi ne mai girma a kanku na kula da karatun 'ya'yanku. ba kawai in ka iya biyan kudin makaranta ba shikenan, a'a ka kirkiran makanka ko ki kirkiran makanki wani tsari na za ku riƙa zama da ke da ƴaƴanki ko da kai da ƴaƴanka a cikin gida kuna tilawa alƙur'ani ga baki ɗayan ku, ko da kai baka haddace ba su ɗauko suna yi kai kuma ka buɗe alƙur'ani kana yi. Manya da yawa musamman maza, musamman maza, Allah ya shirye mu mun fi kowa ƙin koyan karatun addini. Ban sani ba Amina, mu dai a Zaria babu makarantar mazan aure, ba makarantar mazan aure ko an kafa ta mutuwa take yi, amma akwai makarantun matan aure ba makaranta ba. Idan an kafa majalisi a masallaci, akwai tsare-tsare yanzu da mahaddata alƙur'ani suke da shi, bayan sallar asubahi ko tsakanin magriba da isha'i sai su zauna suna biya ma mutane alƙur'ani. Duk inda ka je ka dawo, ka je ofis ka dawo, ka je kasuwa ka dawo, ka je Kwadugo ka dawo, sai ka zo ka zauna da alƙur'aninka ana biyawa a masallaci. Wallahi ba za ka ɗau wani lokaci ba za ka yi mamaki ka ga yadda karatun ƙur'aninka zai jawo. To wannan ya zama wani signal ga ƴaƴanka cewa ashe abin nan da suke ba abin wasa bane, bari su ƙara himma. Sai ya zama gidanka ya zama gidan alƙur'ani, gidanka ya zama rayayye. Ba ka buƙatar wai kai sabon gida ka je ka ga yato wasu ɗauke wasu zuwa sauke ma alƙur'ani. Kana karanta alƙur'ani a gidanka, tsohon gidanka ana karatun alƙur'ani, in ka koma sabon gidanka za a ci gaba da karatun alƙur'ani. Kai kana karantawa, matarka ko matanka suna karantawa, ƴaƴanka suna karanta alƙur'ani. Sannan kun sa ma gidanku hirbi, kun sa ma gidanku kariya daga shedanu. Shedanu ba za su shigo gidanku ba, ba za a rika samun tashin tashina da fushinu a cikin waɗannan gidajen naku ba. Saboda iyaye wajibi ne a kanmu gabaki ɗayanmu mu zama mun kula da alƙur'ani. Kira zuwa ga hukumomi, hukumomi nauyi ne a kansu yadda suke kula da makarantun boko, ko su zama sun kula da karatun addini. Domin ka'ida a musulunci ita ce mu rayuwar lahira ta fi mana ta duniya. Yadda ake kula da makarantun boko, to haƙƙi ne na hukumominmu su zama suna kula da makarantun addini. Wannan zai taimake su, wannan matsaloli da ake fama da su na insecurity a ƙasa, wannan zai taimaka wajen daƙile su. Babu yadda za a yi mutum ya karatun alƙur'ani mai kyau da tarbiyya ya ɗau makami yana kashe wani, ba zai ga dukiyar wani ya ɗauka ba, alƙur'ani ya hana shi. Ba zai sace wani ya je ya kulle shi a wani waje ko ya kai shi sun ƙurmin daji ya ce sai an biya kuɗi kaza sannan zai sake shi ba. Mahaddacin alƙur'ani ba zai yi ba. Kuma abin da ke faruwa na shaida, ana kama mutanen da suke sace mutanen nan ana fira da su, wani ya ce shi musulmi ne a ce ka iya fatiha, ya ce bai iya fatiha ba. Mutumin da bai iya fatiha ba to duk abin da kake tsammani na sabon Allah zai yi. Abin da ya wuce kidnapping zai yi, abin da ya wuce banditry zai yi, duk wani abu da ka sani na sabon Allah wanda bai karanci alƙur'ani ya fahimci shi ba to zai iya aiwatar da shi. To hanya ta farko da gwamnati za ta yi amfani da ita wajen maganin insecurity ta inganta makarantun addini. Idan ma ba a yadda ba to a yi a matsayin gwaji, a gwada a gani, a ga irin sakamakon da za a samu. A ƙarƙashin haka wajibi ne da iyaye da gwamnati su kalli irin makarantun allo da ake yawo da yara, a ɗauke su daga wani gari zuwa wani gari, a tsaya a kalli wannan abun fitina ne babba da ke fuskantar mu. Duk inda yaro yake zai iya karatun alƙur'ani, in kuma har an ce za a ɗauke shi a kai shi wani waje domin ya karatun alƙur'ani, to a tsaya a inganta wannan abu. Tsarin karatun allo da muke da shi a shekarun baya ba irin na yanzu ba ne. A tsarin da ake da shi da malami bai tsangaya ana ramma zai zama yana da almajiransa, mutanen gari su suke ɗaukan nauyin rayuwar shi da kuma rayuwar waɗannan almajiran nasa. So da ka ba za su je suna bara ba, ba za su je suna yawo ba, ba za ka jinsa a tasha ƙazan ƙazan ba, ba za ka ji su idan an aje abu su sai su dauke ma mutane ba ba za ka gansu sun je sun tsaya wajen da ake ci da talabijin su tsaya an sa musu kiɗa suna rawa ba almajiran da ba su haka abubuwa suka zo suka lalace kowanne daga cikin mu ya bada gudunmuwa a wajen lalacewa waɗannan al'amura mu ji tsoron Allah waɗannan yaran da ake ɗauka su ake kai su almajiranci nan da shekaru ba za su zama mana alkhairi a cikin ƙasar nan ba a inganta waɗannan abubuwa a yi abin da ya kamata wajen kula da waɗannan yara iyayensu su Allah ya fara ɗora ma nauyinsu kula da su gwamnati ta kula da waɗannan iyayen ta ba su dokoki da ƙa'idoji sannan ita kuma ta shigo ta ba da gudunmuwarta ta yi tsari mai kyau ta yadda insha Allahu ta'ala waɗannan yaran da ake koya musu karatun Alƙur'ani za su dawo nan gaba su zama wani abu kuma su zama alkhairi ga al'umma amma idan aka kyale su aka bar su to Allah kaɗai san abin da zai faru nasiha ta gabaki ɗaya ga al'umma kowa daga cikin al'umma wajibinsa ne ya san wace irin gudunmuwa yake ba alkur'ani mai girma wace irin gudunmuwa mutum yake ba alkur'ani wani irin matsayi ya ba alkur'ani kowanne ne ma kansa hisabi idan muka yi wannan muka riƙe alkur'ani mai girma to da izinin Allah wannan halin da muke ciki mara daɗi Allah subhanahu wataala zai yaye mana shi domin ka'ida Allah ita ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ma mutane wani yanayi da suke ciki har sai idan su suka tashi suka canza shi yasa yace qul i'malu ku tashi ku yi aiki a tashi ayi aiki in aka yi aiki Allah subhanahu wataala zai iya kawo mana da wannan yanayin da muke ciki mara daɗi mu dawo mu ci gaba da rayuwa mai daɗi da izinin Allah subhanahu wataala mahaddata alqur'ani da waɗanda suka sauke alqur'ani ina muku fatan alkhairi ina muku fatan alkhairi ina addu'a Allah subhanahu wataala ya sa yadda kuka haddace alqur'anin nan ya zama ya amfane ku da al'umma gabaki daya Allah madaukakin sarki ya sa ku zama taurari na shari'a ga al'umma ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka waɗannan mahaddata alqur'ani ka ba su dama ta iko su ci gaba da karatun addini su fahimce shi har su zama wani abu waɗanda ba su haddace ba suka sauke muna musu fatan su ma su zo su juyo su fara hadda har su haddace alqur'anin gabaki daya Allah subhanahu wataala ya sa alqur'ani ya cece mu gabaki daya Allah ya albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya sa yadda aka fara wannan taro lafiya to a gama shi lafiya kowa kuma ya koma gidansa lafiya abubuwan da suke faruwa da mu a ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba gwamnati iko na shawo kansu Allah ya taimaki shugabanninmu Allah ya musu jagoranci dukkan wanda ya bada gudunmuwa wajen wannan taro ya tabbata Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa shi shiga cikin tutan mahaddata alqur'ani har da gobe alkiyama ina godiya da wannan dama da aka bani wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh